أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد من الحاد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ حضر لنا بهذا المحضر والتالف بنظرة تأتي لنا بالزفر ما سوك اللهم رسولارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan dan hutu da muka samu na kwana uku na karatun wannan darasi na Nujumul Huda da Ihya Ulumuddin da Ihya Sunna yau Allah madaukakin sarki cikin ikon shi ya ba mu dama mun sake dawowa kan karatun mu na waɗannan littattafai insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya wannan tawfiki littafin Nujumul Huda في قول نبينا أفضل من دعا إلى الله وحده يوشين درسين ترى إن شاء الله سبحانه وتعالى ذا متاشي أكن حجة قوم شاشدة شيني كما حكا بسم الله الرحمن الرحيم الحجة السادسة عشر قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذي في تقرير هذا المعنى أن كل أمير تكون معونته على قدر رئيته فالأمير الذي تكون إمارته على قرية تكون معونته بقدر تلك القرية مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم إنياس رضي الله عنه يا كاوتي وهجانا هجانا قوم الشاشرة شيني فتن محمد ابن عيسى الحكيم الترمذي يا كبتر أتكمونا معنا شيوى منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم شيني شوقبان دكام باكي دايان halittan Allah gaba daya cewa misalin da ya kawo anan shine kowane shugaba tana kasancewa wato nauye-nauyen shi na shugabanci yana tabbatuwa ne a gare shi gurgurdan waɗanda yake shugabanta wato gurgurdan ra'iyarsa gurgurdan waɗanda yake shugabanta yace shugaba wanda ya kasance imararsa ma'ana inda yake shugabanta wata alƙarya ce waɗansu ƴan jama'a ne haka wata alƙarya to zai zama ma'unarsa gurgurdan nauyin da ke kan shi na wannan iya alƙaryan waɗannan wurin da yake shugabanta ne yace wanda yake shugabantan gabas da yamma to wannan yana buƙatan wani abu idan shugabanci ne na duniya misali yana buƙatuwa zuwa wata dukiya mai yawa da wata taska sama da taska ko dukiyar da wancan shugaban alƙarya yake buƙata yace to haka nan ma su ma manzanni da yake shugabancin su shugabanci ne na halittar Allah ba shugabanci ne na sarautar duniya ba yace to haka shi ma haka su ma manzanni kowane manzo ana aiko shi zuwa wani bangare daban cikin jama'ar shi a bayan ƙasa sai a bashi gurgurdan ruhaniya ma'ana gurgurdan abin da ruhaniyarsa za ta iya dauka na gurgurdan mutanen da yake shugabanci sai yace to ka auna da wanda shi kuma Ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi wajen mutanen gabas da mutanen yamma mutanen kudu da mutanen arewa ya aiko shi wajen dukkan halittan Allah mutum da aljan duniya da lahira baki daya sai yace to kaga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan yace to kaga wannan la budda za a bashi abin da yake na ma'arifa abinda zai tabbatar masa ma yumakkinu an yakuma bi umur ahli shaki wal garb abinda zai tamakkunin sa ga wannan shugabancin mutanen sammai da kasai yace to in ya kasance haka zai zama nisbar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabta zuwa ga nisbar sauran annabawa yace kamar nisban gabas din duniya da yamman duniya ne izuwa waɗancan alƙaryu ma'ana kamar idan ka kwatanta jagorancin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nubuwarsa za ka ɗauka cewa nisban girman annabtar shine kamar annabtar da ta ke shugabantar gabas ɗin duniya da yamman duniya ne da kuma annabtar da aka aiko ta zuwa wata alƙarya ita kaɗai mustaƙilla haka yace to in haka ne kuwa kaga babu laifi za a bashi kunuzul hikma za a bashi taskoki na hikima da ilimi wanda ba a bawo wani ɗaya gabanin sa ba sannan kuma zai zama cewa zai kai wata tsololuwa ta ilimi zuwa wani haddi wanda wani cikin bashar wani cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala bai kai zuwa ga wannan kololuwar irimi din ba sai shi kadai sallallahu alaihi wa sallam saboda gurgurdan abin da yake dauke da shi na halittan na lura da halittar Allah ubangiji madaukakin sarki yana fada a cikin halkinsa yana cewa fa'uha ila abdihi ma auha cewa ubangiji madaukakin sarki yana fada cikin hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa sai Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga bawansa na abin da yayi masa wahayi fa'uha ila abdihi ma auha abin da ya shafi fasahar magana kuma Allah madaukakin sarki ya bashi jawami'ul kalim kamar yanda yake cewa utitu jawami'ul kalimi an bani jawami'ul kalim wato an bani tararrun kalmomi wanda za a yi magana cikin kalma ɗaya biyu zata dauka ma'anoni da dama ta dauka sharhohi da dama ta dauki abubuwa waɗanda suke masu tarin yawa a cikin wannan ka kuma kowane annabi cikin annabawa kamar yadda muka karanta a baya ubangiji madaukakin sarki yana aiko shi wurin jama'arsa kuma Allah madaukakin sarki zai bada labarin duka abin da ya gudana tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala da wannan annabin da kuma yadda annabin ya zo ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala cikin al'umarsa kuma da yadda al'umman suka karbi sakon da yadda basu karbi sakon ba duka dai ubangiji subhanahu wata'ala zai bada labarin haka to anan kaga Allah madaukakin sarki kawai sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tashi ba mu labari kawai fa'uha ila abdihi ma auha sai Allah madaukakin sarki sai wahayin abin da yayi wahayi zuwa ga annabinsa kadai bai ce kaza bai ce ga yadda muka yi har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da Aisha ta tambaye shi menene abin da Allah madaukakin sarki ya maka wahayin nan da bai fada bai ce fa'uha ila abdihi ma auha yace Aisha ya Allah madaukakin sarki zai boye abu ni kuma ki nemi in fada abin da ubangiji yake sirri na tsakani na da shi hujjana 17 yace har yanzu Muhammad ibn Isa al-Hakim al-Tirmidhi rahimahullah ya kawo cikin littafin Sanawadir daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yana fada cewa inna Allah ta'ala ittakhadha Ibrahima kalila manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lalle ubangiji madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahima a matsayin badadi ya rike annabi Musa a matsayin abokin gani ya rike ni kuma a matsayin masoyi sannan sai yace na rantse da girma na da buwaya ta inji shi Allah madaukakin sarki la uthiranna habibi ala khalili wa naji hakika sai na zabi zabunta ta falala ta ci gaba akan na zabi masoyi na habibi na akan khalili na da naji na wato matsayin da ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zabe shi ya bashi matsayi da bai bawa annabi Musa bai bawa annabi Ibrahim ba wanda ku an sani su ne gaba cikin annabawa baki daya wannan hadisi ne kamar yadda muka faɗa ya zo cikin nawadir na al-Hakim al-Tirmidhi kamar yadda aka rawaito daga Abi Huraira shine rawil a'la na hadisin hujja na 18 ya zo cikin Bukhari da Muslim daga Hammam ibn Munabbah daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mithli wa mithlu wa mathalu al-anbiya'i min qabli kama sayyara rajulun iftana biyutan fa ahsanaha wa ajmalaha wa akmalaha illa mawdi'a labnatin fi zawiyatin min zawayaha فجعل الناس يطوفون به ويؤجبهم البنيان ويقولون على الله وضعت هاونا لبنة فيتم بناؤك فقال كنت انا تلك اللبنة مازال صلى الله عليه واله وسلم يتي مثالي نا ده مثالان انباون ده suka wuce gabani na yace misalin yadda abin yake kamar misalin mutum ne da yayi gini ya gina biyutan ma'ana ya gina wasu gidaje wasu gine-gine sai ya kyautata gine-ginen ya cika su yayi su duk yadda ya kamata fa ajmal ha ya kyautata ta wa akmala ha ya cika waɗannan gine-gine illa mawdi'a labnatin sai wani wurin labna ma'ana wani wurin sa block guda daya ya rage bai sanya block din ba ga gini ya cika amma ga wani wuri wanda kowa in ya gani zai ce kashi da amma dai wuri kaza an yi shi yanayi kaza fi zawiyatin ma'ana a cikin wani yankin ginin daga cikin zawaya dinsa yace to sai mutane suna kewaye wannan ginin suna mamaki ginin yana burge su amma suna cewa kash sai dai kawai abin da ya rage wannan ginin bai samu ya cika ba da an sanya wata blow da an sanya wani blow an cika ta wuri kaza ma'ana wani wuri wanda yake sanannen guri wanda kowa ya gani zai ce wuri kaza shine abin da ya rage ba a cika wannan ginin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ni ne wannan ginin a cikin annabta ma'ana annabta baki ɗayan ta bata cika ba sai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ya zama shine annabin farko cikin annabawa baki daya amma kuma shine karshen aikowa shine aqif bainal anbiya ma'ana shine karshen aikowa cikin annabawa amma kuma shine na farko a annabta shi yasa Allah madaukakin sarki duk labarin da zai bashi koda qur'ani ya hakaito mana muna gani cewa duk labarin da Allah zai bashi sai rinka bashi labarin wanda dama ya san da abin da ake bashi labari saboda tun Allah madaukakin sarki bai halicci annabi Adamu ba yana tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzansa annabin sa kuntu nabiyyan mursalan arifan bi nubuwati wa risalati wa adamu bainal ma'i wat tin yace to ni ne wannan labna din ma'ana ni ne wannan block din annabta ba za ta ci gaba sai da ni kenan dai shine wato shine cikon cikar kamala na annabta baki dayanta hujja na 19 cewa ubangiji madaukakin sarki duk yayin da zai kirawo kowane annabi cikin annabawansa a cikin alqur'ani zamu ji Allah madaukakin sarki yana kiran shi da mujarradin sunansa bi mujarradin ismihi Allah ta'ala yana kiran kowane annabi da mujarradin sunan wannan annabi in zai kira annabi Adamu alaihi salam sai kaji ya ce ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haythu shi'tuma ya Adamu haka Allah madaukakin sarki yake kiran shi ya annabi Adamu in zai kirawo Ibrahim sai mu ji ya ce wana dai nahu anya Ibrahim kal sadaqtar ru'ya in zai kira Musa sai mu ji ya ce ya Musa inni ana rabbuka faqla ana alayka innaka bilwadi almuqaddas da ya Musa in istafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun minash shakirin duka dai haka ya kuzul kitaba bi quwa ya Isa ibn Maryam kowane annabi idan Allah madaukakin sarki zai kira shi sai mu ji ya ce ya wane Allah madaukakin sarki yana kiran su da mujarradin sunayensu amma manzanmu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban duka baki daya sai mu ji idan Allah zai kira shi ba zai kira shi da ya Muhammadu ba saboda mene saboda kar wasu su koya su ce ai Allah ma ya Muhammadu yake kiran shi saboda haka bari mu kira shi da ya Muhammadu ya Ahmadu ya Hamidu ya kaza su rinka kiran shi da mujarradin sunan shi wanda Allah madaukakin sarki ya hana cewa kar a rinka kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yanda muke kiran sunan mu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'dan yace to sai mu ga duk inda Allah madaukakin sarki zai kira shi inde da ya unni da'i ne to sai mu ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu kaga ba ma ya nabiyyu ba ko ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban manzo ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir haka Allah madaukakin sarki yake kiran shi wadhalika yufiru tafdil yace to wannan ko ba komai ya fa'idantan mana da tafdili dake tsakanin shi da annabawa cewa ba wani wuri cikin alqur'ani da ubangiji madaukakin sarki ya kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya'un nida'i kuma ya ambaci sunan shi duk wuri hudu da ko wuri biyar da kaji Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan sa ba nida'i bane labari ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labari kaman yanda yazo a cikin suratu Ali Imran ko kaman yanda yazo wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ma Muhammadun kaga nan labari ne Allah madaukakin sarki yake badawa lokacin da Quraishawa da kafiran Makka suke yadawa a yakin Uhud cewa an kashe sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace innaka mayyutun wa innahum mayyutun ko afa in mata aw qutlan qalabtum ala aqabikum falan yadurru Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin hadda take Allah madaukakin sarki yace wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلد من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله مدوكين سركي يزو كما ان ده ساكي امبتن شي ده سنن شي ما كان محمد ابا احد من رجالكم في لوكاتين ده يكي كوري مغانن تبنيكو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كو كما ان ده الله مدوكين سركي يجي سكن سوره محمد سوره القتال ala Muhammadin
wa huwa al-haqqu min rabbihim ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim ko kuma cikin suratul fath wa ma aw kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna sunni gurare guda hudu da Allah madaukakin sarki ambaci sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunan shi muhammadu amma kowanne ba lidai bane labari ne Allah madaukakin sarki yake ba mu dan mu san shi da kanshi yake nufi ba wannan sa ba cikin annabawa sai kuma inda Allah madaukakin sarki ya ambace shi da ahmadu cikin suratul saffi suratul isa ko suran da Allah madaukakin sarki ya ba da labarin annabi isa ya isa ibn maryama inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin annabi isa da mutanen sa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad yati min ba'di ismihi ahmad cewa annabi isa alaihi salam yana ba mutanen sa yana gaya wa mutanen sa duk ran da yayi wazi a ƙarshen wazi zai gaya wa mutanen sa cewa to ina fa ba ku bushara cewa wani babban manzo wani babban annabi zai zo bayana yana mai gaskatawa da abin da nazo da shi saboda haka wannan annabi in yazo kamar annabi Isa yana ga mutanen shi ina da farin din ku zuwa wannan annabin cewa da yazo immediately ku sallama mishi zuwa ga nubuwar sa da risalar sa bari ma in gaya muku ba ma sifofin shi kadai ba da aka gaya muku cikin linjila bari ma in gaya muku sunan shi ismuhu ahmadu sunan shi annabi ahmadu dan kar ya buyan musu kaman ƙara bayyana yadda za su gane sayyidina rasulullahi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga da wannan ayar ne zaka ga duk wani kristiyan da bai karbi addinin musulunci ba to bai gaskata da annabi isa ba saboda annabi isa ya kira shi zuwa ga gaskata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma da yazo sai yaki yace ko da yake shehu radiyallahu anhu yace ko da yake anan idan an fadi wannan mai sabawa ma'ana wanda yake neman jayayya wanda suke ma abota jayayya musamman cikin abin da ya shafi matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun san akwai masu jayayya wanda musamman na faɗi cewa wannan littafin shehu radiyallahu anhu ya rubuta shi da irin waɗannan mutane masu jayayya din wanda duk sanda aka faɗi wani abu na girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun yi kokarin su ga sun ko dai kaudar ko raunanarwa ko kawo wani abu na tawili ko dai wani abu dai wanda zai zama dai damuwa ne a cikin abin da ya shafi wannan nassin na Qur'ani ne ko na hadisi ne in dai abi ya shafi girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to sai sun yi kokarin awwala abin zuwa wani abu daban wanda zai zama su nuna cewa ba girman shi Allah madaukakin sarki yake nunawa qarara ko wani abu makamanci ba kuma waɗannan ba kafirai ba cikin wasu dadifa cikin dawa'if din al'ummar musulmi wanda mun sani kullun ana nan ana ta jayayya da su ana ta rigima da su akan su yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine afdalul khalqi ajma'ina amma suna cewa a su fa ba su yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da kowa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malamin shekul islami radiyallahu anhu wardahu wa annabihi ya rubuta wannan littafin to shehu radiyallahu anhu ya ce to koda mai jayayya zai yi jayayya anan zai jayayya da wadan fiskoki na daya zai iya kafa maka hujja yace maka annan mu'jizatul anbiya kanat azamu min mu'jizatihi wani zai iya kafa maka hujja yace a to in haka ne ai mu'jizar sauran annabawa ta fi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi annabi adamu baka gaba shi mala'iku ma sujada suka mishi shi ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba inda aka ce ma a masa sujada bal ma da aka zo yi masa sujada ma cha yayi law kuntu amura ahdan an yusjada li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha kima yayi a masa sujada yace shi ba zai bada umarni a masa sujada ba da zai bada umarni a masa ayyowa wani sujada da mata zai bawo umarni su mazajin su sujada to wani zai iya ce maka to ya annabin da aka yi wa sujada mala'ikun da la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna sun yi wa mai sujada da kuma annabin da ba a mai sujada ba kuma kace wannan ne gaba yace mai jayayya zai iya kawo hujja da wannan in ya so ya maka jayayya cikin muqabil sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kuma zai iya gaya maka cewa shi annabi ibrahimu saboda matsayin shi an jefa shi a wuta mai girma ita ce naru kina marudu ko ulqiya fi naril azima an jefa shi a cikin wuta mai girma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda aka rawaito irin wannan abin ya faru da shi cewa an jefa shi a wuta wutan bata cinye shi ba yace kuma zai iya gaya maka cewa annabi Dawud alaihi salam shi kuma Allah madaukakin sarki ya saukake masa karfi wa alanna lahul hadid ali mursabi ghatil wa qadir fi sarwa amalu salihah inna ma ta'maluna basir cewa an layyana masa karfi komai karfin karfe bakin karfe da farin karfe annabi Dawud alaihi salam yana daga mu'jizan shi Allah madaukakin sarki ya bashi dama cewa kowanne irin karfi idan ya taba zai iya zai wato zai zai mai da karfin yanda kasan yanda kasan yanda kasan me za a ce wato yanda kasan roba kuma ya proba laushi yanda zaka lankwasa abu kamar danko ne zaka lankwasa shi ka juya shi ka sarrafa shi yanda kake so haka yake wa karfe ba tare da ya sa karfin a wuta ko ya kera karfin ko wani abu ba haka yake daukan karfin ya rinka tasrifin yadda yake so alal nalahul hadith da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari sai ce to mun ga ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ko in yana bukatan abu sai an kai wurin makera an kera an kawo masa tukunna duka waɗannan hujjoji ne da ya kamata a ce mun san su mun rike su saboda irin masu jayayya din nan cikin muqamin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko cikin muqamin magabata sai a ce to wai in kaza ne me yasa kaza kuma in kaza ne me yasa kaza kamar yadda mun sani Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cewa shaytanu suna yin wahayi wa mutanen su dan su rika yin jayayya da ku duk abin za ka kawo na nassi to sai shaydan sai yayi wahayi ma almajirin sa dan tallan shi dan da'awarsa sai yazo sai ya kawo maka wata hujja wanda in baka yi da gaske ba kai kanka sai ya saka cikin rudewa ko kuma ya sa masu sauraro cikin rudewa wanda za su rasa kuma mafita a cikin hakan yace sannan kuma annabi Sulaimanu an sakkare mishi mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da iska da komai yana tasbifi cikin su yadda yaso shi kuma manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ga koda an sakkare mishi hakan to bai zama a zahiri ba ma'ana ba a ganshi yana hawa kan iska yayi tafiya yana kiran tsuntsaye su zo su taru ya musu shari'a da wasu abubuwa makamanta irin wannan sai yace to me jayayya zai iya kawo maka wannan yace to ai annabi Sulaiman ba ga abin annabi Sulaiman ga abin da Allah madaukakin sarki ya masa wanda bai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kuma iya ce maka annabi Musa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki yayi magana da shi tun yana kufuliya ma'ana tun yana fil mahdi sabiya tun yana zanin goyo Allah madaukakin sarki yake magana da shi yana masa wahayi kace kaza sai ce inni abdullahi اتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الله يجزي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون سو ذاك زامو ga annabi isa daga ran da aka haife shi bai awa dai a duniya ba Allah madaukakin sarki ya fara magana da shi sai yace to kuma zamu ga Allah madaukakin sarki bayan nan yazo ya bashi raya matattu mutun zai rasu annabi isa zai je kabari yace kai tashi an fasa rasuwan ka tashi da izini na an fasa rasuwan wa ibrahim akmaha wal abras ko zai ce tashi ga mamaci kenan zai kuma warkar da wanda yake makaho ko wanda yake mai kuturta mutumin da bai taba gani ba an haife shi makaho annabi Isa yazo ya warkar da shi zamu ga mutumin da yake da ciwon kuturta annabi Isa yazo ya makantar da shi yace to me jayayya zai iya ce maka duka wannan bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba koda yazo makamantan su a wadansu nasoshi zai ce maka to wata kila zai ce maka ai albani yace hadisin ya da'afa ko wani abu makamanci yace na biyu wannan yace to fiska ta farko kenan da mukhalifi ma'ana mai sabawa mai jayayya zai iya jayayya da kai cikin makamin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace to na biyu fiska ta biyu shine zai iya gaya maka yace Allah madaukakin sarki ya kirawo annabi Ibrahim a cikin alqur'ani da wattakhazallahu ibrahima khalila ya kira annabi Musa da wakallamallahu Musa taklima ya kira annabi Isa da فنفخنا فيه من روحنا وصدق بكلمات ربها وكتبه وشيء من ذلك لم يقره في حق محمد زي شي كما مكمنچن wannan Allah madaukakin sarki bai ambace shi cikin hakkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yace fiska ta uku na ta mai jayayya cikin hakkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko matsayin sa zai iya jayayya da kai yace maka ai manzala sallallahu alaihi wa sallam da kansa idan wadancan nasoshin da aka jawo da wadancan maganar mu'jizozi yana da tawili da abin da za a yi tawilin sai ya ce to ai manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai iya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa ya ce la tufadduluni ala yunus ibn matta kada ku fifita ni akan annabi yunus dan matta ko kuma fadin sa da yace la tukhayyiru bainal anbiya kada ku rinka khiyar ma'ana kada ku rinka fifitawa tsakanin annabawa na hudu Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa suna cikin masallaci suna muzakara na fadalan annabawa a junan su su sahabbai yace suka ambaci annabi Nuhu da tsawon irin ibadar sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tsawon irin ibadar sa tsakanin shi da Allah da annabi Ibrahim da kullun sa da annabi Musa da zance da yayi da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Isa shi kuma da dauka shi da Allah madaukakin sarki zuwa sama da yayi yace to muka ambata bayan mun gama da matsayin annabawa inji Ibn Abbas sai muka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine mafificin su saboda shi an aiko shi zuwa idan nasi kafatan an aiko shi wajen mutane baki daya an gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na zunuban shi imma da yayi zunuban ko da abin da yake khilafu aura da malamai suke faɗi yace sannan kuma shine khatimul anbiya'i yace to muna cikin wannan tattaunawa inji Ibn Abbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya shigo da ya shigo sai ya tambaye mu sai ya ce fima antum me kuke tattaunawa a cikin me kuke magana yace sai muka ambata masa muka ce ai ga abin da muke faɗa muna tattauna matsayin annabawa ne annabiwa ne gaba annabiwa ne yafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce la yanbaghi li ahadin an yakuna khairan min Yahya ibn Zakariya wa zalika annahu lam ya'mal sayyi'atan qattun wa lam yahumma biha sai ya ce a ku daina domin bai kamata ga wani mutum daya ya kasance ya fi annabi ya dan annabi Zakariya ba ma annabi kaga annabi ya dan annabi Zakariya ai makiyama suka biyo shi suka halakar da shi da mahaifin nasa ma shi ma annabi Zakariya duk kashe su aka yi to kaga wannan kaman zai nuna misali annabi sasan ya bada misali da wannan ne wallahi alam saboda za a ga kamar su cikin annabawa ma kashe su aka yi ko misali biyo su makiya suka yi suka halakar da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko annabi ya haya dan annabi Zakariya bai kamata wani mutum a ce ya fi shi ba saboda bai taba sabawa Allah da dai ba bai taba kuma himmatuwa bai taba niyyar ma bari ya sabawa Allah ba daga baya in yayi niyya din ya fasa ma'ana dai wani zai iya amfani da waɗannan lafuzan hadisai da aka ambata sai ya ce to ai duka annabawa daidai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu tafaduli a junan su wanda mun sani haka wasu suke faɗa cikin masu irin wannan itikadi din Shehu radiyallahu anhu wa arda ya ce to amsa a cikin wannan baki daya abin da aka zana cewa mai jayayya zai iya cewa kaza zai iya cewa kaza zai iya cewa kaza Shehu ya ce to amsa shine kasancewa annabi Adamu alaihi salam mala'iku sun masa sujada bai hukunta cewa ya zama shi ne mafifici ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan sujada aka yi wa annabi Adamu amma sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawm al-qiyama kuntu nabiyyan wa Adamu bainal ma'i wa t-tin sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi Adamu da dukkan abin da yake karkashin annabi Adamu suna karkashin tuta ta ranar tashin al-qiyama na kasance ni annabi ne tun annabi Adamu yana tsakanin ruwa da yunku yace kuma an cirato cewa mala'ika Jibrilu alaihi salam ba dai sune mala'iku da ake cewa mala'iku sun wa annabi Adamu sujada ba sai shehu yace to kar mu manta fa wannan Jibrilun ba wai yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujada ba a shi hadimin annabi Muhammadu ma ya zama gaba daya a rayuwa lailatul daran da aka yi miraji da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yayi ta hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mun sani abin da ya ba shi kan shi Jibril din girma ya zama ashraful mala'ikati saboda ya zama hadimin sayyidina rasulullahi da sallallahu alaihi wasallam sai ce to kaga wannan yafi sujada girma yace sannan kuma haka nan cewa ubangiji madaukakin sarki yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati shi da kansa kuma ya umarci mala'iku su yi mu ma kuma ya umarce mu muyi cewa mu masa salati mu ci gaba da yi kuma Allah ya ba mu labarin cewa ba wai ya taba yi bane yana ci gaba da yi ne ko da yaushe to ita kuma wannan sujadan da mala'iku suka yi wa annabi Adamu alaihi salam sujada ce ta lokaci daya Allah madaukakin sarki ya umarce su suka yi sujadan ma kaga magabata sun samu sabani shin sujada ce ta sunkuyawa goshi da hanci ko ko sujada ta gaisuwa kadai ake nufi wannan duka mahallin khilaf ne cikin malamai tunda Allah madaukakin sarki bai ce sujadan nan sun kuyawa suka yi da goshin su in ma suna da goshin kenan da goshin su da hanci ba in kuma a ma'anan sujada ne kawai gaisuwa Allah madaukakin sarki yake nufi duka an tattauna to amma kaga da wanda Allah madaukakin sarki har gobe yana mai salati bai daina ko ba zai daina ba kuma ya umarci mala'iku su ma su zama su mai salati mu ma ya umarci mu rika mai salati shehu yace radiyallahu anhu kaga in kai muƙarnan wannan da wanda Allah da kanshi ne yake mai da wanda Allah bai mai sujada ba mala'iku yace su mai sujada suka kuma bai ce su ƙara masa ba har yau kuma ba zai ce su ƙara masa ba to ai kaga wanda ake wa salati har Allah da subhanahu wataala da zatin sa yana manzala sallallahu alaihi wasallam salati ai kaga shine gaba saboda umarnin da Allah madaukakin sarki yayi wa mala'iku su yi sujada na ladabtawa ne umarnin da Allah madaukakin sarki yayi wa mala'iku su yi salati manzon sallallahu alaihi wasallam ta qariban shi kuma na ƙara kusanci ne zuwa ga Allah shehu radiyallahu anhu ce hujja ta biyu da zamu ƙara akan ta cewa salatin nan da Allah madaukakin sarki yake yi mala'iku suke yi wai umarce mu mu yi salati ne da'imi zuwa ranar tashin alkiyama ba ranar da zai yanke sujadan annabawa sujadan mala'iku ita kuma sau daya aka yi yace na uku cewa wannan sujada da aka yi ma annabi adamu mala'iku kadai ne suka yi salati kuma Allah madaukakin sarki ne yake yi da kanshi kuma ya umarci dukkan alam mala'iku da ƴan adam cewa kowa ya ci gaba da yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ganin zamu kwana anan duk da mun dauko wani karatu ba mu kai shi gaba ba amma ina ganin ya dace da wurin da ya kamata mu kwana Allah madaukakin sarki ya waffaka mu Allah ya dace da mu Allah ya ƙara mana ganin girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya bamu ikon bin sunnonin sa kuma ya tabbatar da mu akan tafarkin sa mu rayu akan tafarkin sa mu mutu akan tafarkin sa Allah ya tashe mu a tafarkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya yayi wa al'umma muslimi baki ɗayan wannan musiba da bala'i da waba da da'un da ake ciki Allah ya gaggauta yayi mana Allah ba za mu iya ba Allah mun dawo zuwa gare ka Allah subhanahu wataala ka yayi mana Allah ka dauke wannan musiba da wannan bala'i Allah ba mu san yadda zamu yi ba Allah madaukakin sarki in baka yayi mana ba to Allah ka yayi mana albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.